الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan 24 ne ko 24 ga watan Jumadal Akhirah hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 5/6 kai ga watan 1 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurad a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitab wa Sunnah. Wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun tattauna game da abin da ya shafi al-hidayah. Inda malai yake ce mana hidaya wato shiriya nau'i biyu ce, akwai hidayar da mutum zai iya, akwai kuma hidayar da sai dai Allah madaukakin sarki. Inda yace hidayar dilala wa irshadin wa bayan, wato akwai shiryar da mutum ta hanyar nusantar da shi, ta hanyar nuna masa abin da ya dace da abin da bai dace ba, da kuma bayyana masa gaskiya da kishiyarta. To irin wannan shiriya ce wadda kowa ma yana iya mallakata, kowa yana iya shiryar da waninsa irin wannan shiriya din. Wannan ita ce wadda Allah madaukakin sarki yake magana a kanta, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Akwai kuma shiriya wadda babu mai ita sai Allah madaukakin sarki, ita ce hidayatut tawfiq wal ilham wal qabul, wato hidayar, wato shiriya ta tawfiki dace ko ga mankatar daga Allah, da kuma ainihin wato kimsa wa mutum abin a zuci, da kuma karbuwar abin ko karbar abin. To wannan kuma shiriya ce wadda take hannun Allah madaukakin sarki, ko da an shiryar da mutum shiriya ta farko, an yi masa bayani, an nusantar da shi abin da yake da kyau da wanda bai da kyau, to sai in Allah ya masa muwafaka, Allah ya kimsa masa, sannan sai ya karbi wannan. Wannan ita ce hidaya ta biyu wadda Allah ta'ala shi kadai ke mallakata. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha wa huwa ala bil muhtadin. To bayan wannan sai malai yake cewa akwai wasu matakai, wato al-amaliya, matakai ne a aikace da ake iya bin su dan tarbiyantar yara. Wayannan matakan, mataki na farko malai yake cewa shine mutun ya fara gyaruwa shi a karan kansa. Mutumin da yake so ƴaƴansa su zama shiryayyu, to shi ya fara zama shiryayye. Mutumin da yake son ƴaƴansa su zamto kintsatsu, shi ya fara zama kimtsatse. Mutumin da yake son ƴaƴansa su zama ababan alfahari, to shi ya fara zama abin alfahari. To wannan idan uba ya zama haka, uwa ita ma ta zama tagari, to wannan yana daga cikin sababi ko hanya da za ta taimaka wa iyaye wajen samun ƴaƴa ko wajen tarbiyantar da ƴaƴansu. Domin iyaye su ne ababan koyi, ƴaƴa kuma suna koyi ne da iyayensu. Inda malam yake ce mana galibi ɗa namiji yana koyi ne da mahaifinsa, galibi ƴa mace tana koyi ne da mahaifiyarta. Da haka idan uban nagari ne, ana kyautata tsammanin ɗan zai zama nagari. Idan uwar ta gari ce, akwai kyakkyawan zato cewa ƴar za ta zama nagartacciya. har ma muka karanta fadin Allah ta'ala cikin suratul Tur wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Nabi kuma daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen samun wato tarbiyyar yaya shine zabar uwa ta gari. Lalle yana daga cikin ƴaƴan itace waɗanda suke nunannu. Yin mutum yana so ya samu ƴaƴan itace waɗanda suke masu nagarta, masu wato nunannu kuma kala-kala daban-daban, to a karan farko sai ya zabi irin gonar da ya kamata yayi shuka a cikin ta dan a sami yabanya mai kyau. Na daga cikin hikimar azzawaj al-azima, wato hikimar aure wanda take babba, shine haihuwar ƴaƴa na gari wa'inda za su dinga bautatawa Allah madaukakin sarki, kuma su zama ajiya ainihin wato ga iyayensu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku aure ainihin wato matan da suke kaunarku, kuma wa'inda suke da yawan haihuwa, dan zan yi alfahari da yawan al'umma ranar tashin alkiyama. Sannan annabi ya gaya mana ana auren mace ne dan dan abubuwa guda hudu, a wato dukiyarta, dangantakata, kyanta da kuma addininta. Annabi ya ce ka zabi mai addini, in an samu wadda ta hada guda hudun nurun ala nur, in kuma an rasa sai mai addinin, to ka hakura da kyau, ka hakura da dangantaka, ka hakura da dukiya, ka auri wadda take mai addini. To mun karanta wani hadisi wanda kusan akan sa muka tsaya, hadisin dai ba shi da inganci, inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakum wa khadra'ud diman, qalu wa ma khadra'ud dim, qodiman qal almar'atul hasana fil manbati as-suq. Wannan hadisin mun fadi matsayin sa cewa malamai sun ce hadisi ne wanda yake yana da rauni, mun fadi wasu daga cikin maraje wanda mutun zai koma dan ganin wannan hadisin, sannan mun fadi matsayin babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin al-Albani game da ingancin wannan hadisi, yace hadisi ne da'ifi, hadisi ne mai rauni, kuma raunin ma sosai. Za mu tashi gabar da yake cewa wayamdahu ar-rasul, ko qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wayamdahu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama dhatad-din, manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ya yabi mace ma'abociyar addini. Fa yaqulu, yana cewa ala ukhbirukum bi khairi ma yakanizuhu al-mar. Annabi sallallahu alayhi wa sallama yake cewa kuna so in ba ku labari game da mafi alherin abinda mutum zai taskace, in ba ku labari game da mafi alkhairin abinda mutum zai adana, in ba ku labari game da abinda mutum zai tattala ya adana shi ya boye kayansa, almar'atu saliha, manzo Allah ya ce nagartacciyar mace, wannan tafi taskace kuɗi, tafi taskace matsayi, tafi taskace dukkan wani abu da mutum ke taskacewa a wannan duniyar. Samun nagartacciyar mace, wannan yafi dukkan abin da mutum zai taskace a duniya. Kana iya samun mutum ya taskace kuɗi, amma kuɗin ba za su bashi irin abin da salihar mace za ta bashi ba. Kana iya samun mutum ya tattare mulki, amma mulkin baya bashi, za ka ga yana jin daɗin komai a mulkin, amma babban tashin hankalinsa mace. To kuma da zarar mace ta zama ba ta gari ba, to mulkin yana zamantowa tauyayye, ba lalle a ji dadin sa ba, kudin yana zamantowa akwai na kaso a ciki, ba lalle a ji dadin sa ba. Da haka shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin abinda ɗayan ku zai taskace shine almar'atu saliha, wato nagartacciyar mace. Akhrajahu al-Hakim, al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi ya fitar da wannan hadisin, haka Imam Abu Daud shi ma ya fitar da wannan hadithin. Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya ce sahihul isnad, wannan hadithin isnadin sa yana da ainihin wato inganci. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa takhayyaru linudafikum fa innal irqa dassasun, takhayyaru linudafikum, ku zabi inda za ku zuba ruwan maniyinku. Lalle ka sani wannan wata gagaruman ni'ima ce da Allah ta'ala yi wa ɗan adam, domin wannan ɗugon mani shine asalin ɗan adam. To kamata yi inda mutum zai taskace ya adana wannan maniyin nasa, to ya zama sai mutum ya zaɓa ya darje, ba a jikin kowace ƙazamar mace mutum zai zuba wannan irin ajiya da Allah ta'ala ya bashi ba. takhayyaru sai annabi yace ku zaba linudafikum inda ya kamata ku zuba nudufa dinku fa inna la'irqa dassasun domin sufofi ana gadar su sufofi ana gadar su kuma ka san sufar yaya suna ana samun combination ne daga namiji da mace wasu halayyan naka wasu halayyan na matarka haka al'amarin yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin haka game da hatta kamanni da ake samu na mutum yake kama da mahaifiyarsa ko yake kama da mahaifinsa duk annabi ya faɗi inda ake samu mutum ya fi kama da mahaifinsa ko ya fi kama da mahaifiyarsa ko kuma wasu sufofin nasa na mahaifinsa su fi yawa fiye da na mahaifiyar ko na mahaifiyar su fi yawa fiye da na mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin muslim duk ya faɗi haka dan haka kake nan fa innal irqa dassasun lalle sufofi akwai sufofi na halitta da haka in ka zuba a can da zai kwashi wasu sufofi da kwayoyin halittarka daga kuma cikin inda aka cudanya wajen halittarsa ko su kwayoyin halittar na matarka to koda kana da nagarta ita kuma ba ta da nagarta to ka sani da naka ruwan da nata ne suka hadu suka yi shi da haka dole ko shakka babu zai gaje ka ya gaje ta ina fata an gane wannan hadisi ibnu majah ya ruwaito shi haka auradahu ibnu al-jawzi haka ibnu al-jawzi ya kawo wannan hadisin a cikin al-ilalul mutanahiya amma hadisi ne wanda yake dha'ifi wannan hadisi ne dha'ifi an gane ko hadisi ne wanda yake ba shi da inganci kaga kaman wancan iyakum wa khadira'u diman shi yasa muka ce in dai mace nagartacciya ce ta cika sharuɗan nagarta mutun zai iya auranta koda tana da matsala a asalinta koda ainihin iyayenta suna da wani nau'i na rashin nagarta wannan nagartarta ya kamata ta kwace ta kuma wannan shine abin dubawa a karan farko wa hadha min huquqil walad 'ala al-walid wannan yana daga haƙoƙin da akan uba ya zaba masa uwa ya darje wannan haƙi ne na danka karka kalli maslahaka kawai wajen auren wanda zaka aura lalle ka kalli maslahaka ka kalli maslahar ƴaƴan da za ku haifa da ita yanda kake da huquq danka yana da haƙƙi daga cikin haƙƙin danka akan ka shine zaba masa nagartacciyar uwa na daga cikin zalunci da tauye haƙƙi na farko da zaka fara yi wa danka ka biye wa san zuciyarka da kwaɗayin duniya ka zaba masa uwar da ba ta garba shi yasa aka ce wa hadha min huquqi alwalad wannan na daga cikin haƙoƙin da alal walid akan babansa wa hiya ikhtiyaru ummihi shine zaba masa mahaifiyarsa jaa rajulun ga wata kissa shahararriyar kissa ce wanda ibn al-jawzi ya kawo ta a cikin birrul walidain yace jaa rajulun wani mutum ya zo ila umar bin al-khattab wajen sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhuma yashku uqabnihi yana korafi da koke game da sabawar da dansa yake masa dansa baya yi masa biyayya dansa ya kangare masa da haka abun yana damun mahaifin yana ganin shi ya haife shi amma kuma gashi baya yi masa da'a wannan yasa sai shi uban ya kawo karar dan wajen sayyidina umar fa ahdarabnahu sai sayyidina umar yasa a halarto mai da dan ani a kirawo dan wa annabahu ala al-uquq dan da yazo sayyidina umar ya zarge shi yayi masa fada ya aibata shi akan saba wa mahaifinsa da yake yi yace kana so kai albarka kuwa kana so ka gama da duniya lafiya kuwa kana so ka samu abin da kake so a duniya da lahira wannan mahaifin naka ya haife kuma ka zamanto kana saba masa sayyidina umar radiyallahu anhu annabahu ya ainihin wato yi masa fada ya zarge shi ya aibata shi fa qala al-ibnu sai dan ya ce wa sayyidina umar alaysa lil walad haqqun ala abihi yace tambaya nake da ita ya amirul mu'minin shin shi da naji ko da yaushe sai a ce haƙƙin ƴaƴa wato iyaye akan ƴaƴa haƙƙin ƴaƴa iyaye akan ƴaƴa shin wai tambaya shi da ba shi da haƙƙi akan iyaye fa qala bala sayyidina umar yace kware ko yana da shi ma yana da haƙoƙi akan iyayensa qala fa ma huwa sai dan yace to ya khalifa ina so wa in haƙoƙi ne da yake da su akan mahaifa wato akan mahaifansa qala sayyidina umar yace na farko haƙin da da yake da shi akan babansa an yantakiya umma ya zaba masa uwa al intiqa shine zabe ya tona ya bincika ya sa abun cika masa ya gano halaye ya gano dabi'u ya gano addini ya gano kaza ba kawai kyau da gida da kaza ba a'a ya zaba wa dansa umma uwarsa wadda ba za a aibata dan akan ta ba shine zaban wani mai ido a tsakiyarka yayi kadan ya kalle ka ya aibata ka saboda mahaifiyarka saboda duk inda ake samun gredi na mahaifiya mahaifiyarka gredi ce sai dai in adawa mutum ya adawa da kai a matsayin adawa amma ya aibata ka da mahaifiyarka bai isa ba domin mahaifiyarka ta fito daga gidan da ba wanda zai kushe kuma babu wanda zai so ya fito daga wani gida sabanin irin wannan sannan mahaifiyarka tana da halaye da dabi'u waɗanda babu wani mahaluki mutumin kirki da zai kushe sai dai kai in kai wani abu na ba daidai ba a aibata ka kai a matsayin kai amma ba za a aibata ka ba da mahaifiyarka yace wannan shine abun haƙin da na farko akan babansa yanzu dan Allah wannan abubuwan muna kula da su kawai mutum shi karan kansa kawai yake kallo ai yana son mace mai kaza kawai wa'annan zaka ga kawai su yake ta kawowa amma menene makomar ƴaƴansa game da wannan wanda ya aura yanzu a wannan ba kowa yake kawowa ba kwakwalwarsa kila sai mai faruwa ta faru sannan kuma sai mutum yazo yayi annadama alama fata wannan abu na farko da sayyidina Umar ya gaya wannan dan kenan yace daga cikin haƙinka akan mahaifinka ya zaba ma nagartacciyar uwa wa yuhsin ismuhu yace sannan haƙinka na biyu ya sa maka suna mai kyau kar ya sa sunan da kai kanka kana jin kunya an kira shi kar ya sa ma sunan da baya dauke da wata ma'ana mai kyau kada ya sa maka sunan da tasirin sunan in ya bi ka ka shiga uku akwai sunayen da in aka sa wa mutum kuma ya tasirantu da wannan sunan ya kade mun sha karanta game da wannan akwai wanda sunansa dan kaza akwai wanda ma yana koma gidan yaga gidansa ya kama da gobara saboda sunansa gobara in an fassara sunan zuwa Hausa shi yasa annabi ya caccanza wa mutane da yawa suna wasu sunan akwai kwarzantawa da zuga kai sai annabi ya ce a ana son suna mai tawazu a ciki wani sunan kuma zubar da mutunci ne wani sunan ma in yabo mutum kuma sai ya ga mutum ko dai ya shiga cikin kunci a rayuwa ko mutum ya zamanto wani soko saboda sunan yana da alaka da sokwantaka ko mutum ya zama wani wawa da gabo saboda sunan da aka yi masa yana da alaka da gabunta da rashin kan gado an gane ko to duk ire-iren waɗannan sunayen ba wai fashion ko yayi ko unique kaka biyo wa iya matakka wani lokaci za ka sune ma sai an samu sunan da ba mai irinsa unique a ce ai daga kan yatta ko kan danta ba shine aka fara ji duk unguwar babu mai irin wannan sunan sai danta duk wanda ya sa wa dansa suna ko ya sa yasa to daga wannan aka jibo wannan ba shi bane abun duba shi yasa mace in ka sa sunan annaba ya tafashe da kuka wai wannan tsohon suna ne yanzu akai sa'a danka ya biyo halayen annaba ya kake gani akwai wanda za ta fi murna fiye da ita ai tace wai ka sa sunan wai tsohon suna da aka an fi so a nemi sunaye wanda har sacin ake wani sunan mage ne wani sunan wani tsuntsu ne wani sunan wani tsoro ne amma dai suna ne mai dadin ji saboda haka kawai sai a dauko shi sai a sa wa mutum to dan haka sayyidina Umar ya ce wannan dan daga cikin haƙin da kake da shi akan babanka ya zaba ma suna mai kyau in ka zaka haifi da ko ka haifi da sunayen da kake so dauke suka je ka duba wani masani kace da Allah ga sunayen da kake so ka sa wa danka yaya ingancin su kuma meye ma'anar su in ba su da illa sai ka je ka sa na uku yace wa yu'allimuhu alquran daga cikin haƙin da da yake da shi akan babansa ya koyar da shi qur'ani ba dan ya koyar da shi turanci da lissafi duk ba laifi bane dan ya inganta rayuwarsa, amma babban kuskure da ta'addanci da da zai uba zai wa ƴaƴansa ya haramta musu ilimin addini. Wannan babban ta'addanci ne, ka daure wa danka gindiye karatun boko ya digiri har digirgir amma bai san addini ba, cikin haƙoƙinsa na babin ilmantarwa to baka ilmantar da shi ba, domin duk ilimin da ya karanta a cikin ilimin bai san Allah ba, to wannan ilimin da jahilci duk daya suke. Da haka kaga sai aka ce ya karantar da shi Alkur'ani, ka sa wannan a cikin lissafinka. Fa qala al-ibn, sai dan yace, fa inna abi lam yaf'al min zalika shay'an, yace to ya Umar, mahaifina a cikin abubuwan nan da ka lissafa guda uku bai aikata ko ɗaya ba, amma ummi, mu fara da mahaifiyata, bacin fuska wa mahaifiyata ce, amma mahaifiyata, fa innaha zanjiyatun kana limajusi, wata baka mai katon lebe mai dunkulallen gashi marar daraja, kuma ma asalinta baiwa ce ta wani ba ma guje. Duk matan nan ya rasa wanda zai auro ta zama mahaifiyata sai wannan zanjiya. Wa qad sammani ju'al, da ya tashi kuma kaga ga wancan ta'addancin ya zaba mun uwar da nake ganin za a dinga aibata ni da ita, za a dinga ci mun fuska da ita, to kuma bugu da ƙari da aka haife ni, inda ya zaba mun suna na gari, kaga na dan fanshi anan, da ya tashi sai ya sa mun suna Ju'al. Ju'al shine buzuzu, an san buzuzu ko na'am? An sake masa illa ko ba a yi ba? An sake masa illa. Ju'al shine ji'iranan, ko ka ce ji'irana ko humfusa a larabcin zamani. Humfusa shine buzuzu, wani ƙwaro baki ko mai tunkuɗa turoso, an gane shi, to buzuzu kenan. Yace da ya tashi samun suna kuma sai ya samun Ju'al, fassarar sunan buzuzu. Walam yu'allimni min alkitab, bai karantar da ni wani abu ba daga alqur'ani, babu wata makaranta ta koyan alqur'ani da ya sani, la makarantar allo, la makarantar islamiya, ba wata makaranta ta addini da ya sani. Walam yu'allimni min alkitab harfan wahidan, harafi kwaya ɗaya na alqur'ani bai karantar da ni ba. Faltafata Umar ila ar-rajul, sai sayyidina Umar ya waiwaya ya kalli mutumin, wa qala, sai ce, aji ita ilayya tashku uquqabnik, uquqabnik, yanzu kai ka zo wajena kana korafin sabawar da danka yake maka cewa baya maka biyayya. Wa qad aqaqtahu qabla an yuqaq, bayan kai ka fara saba masa kafin ya saba maka. A wata ruwaya, wa asata ilayhi qabla an yusiya ilayka, kai ka fara munana masa kan ya munana maka. Ashe kaga uban da ya haifi yaya bai san cin su ba, bai san shan su ba, bai san rayuwar su ba, dan sun taso in an yi sa'a sun yi masa biyayya haka ake so, amma in sun saba masa kai yayi korafi. Akwai uban da wallahi bai san cin yayansa ba, bai san shan su ba, ko kuma bai san ilimin yayansa ba kwata kwata. Uwace kawai take kokari ta sa su a makarantar allo, ko makarantar islamiya, ko makarantar boko. Ya'yan kullakullanta ta yi wa yaro uniform, ta dan kukkulla ta biya kudin makaranta, ba abin da ya shafe shi. Ko yaro yayi karatu, ko ya rayu da bakin jahilci, duk wasu ɗaya ba abin da ya shafe shi. Akwai iyaye irin waɗannan da yawa a cikin al'ummarmu. To yanzu wannan yaron, in uwar ba ta taka rawa ta zamar da shi mutum ba, aka waye gari karshenta ya zama mara amfani a kan kansa, mara amfani ga iyayensa, mara amfani a cikin al'umma, shine zai zama wa al'umma virus. Iyaye sun haife shi, sun sake shi. Akwai yaran da kansu, wani yaran da kansa yake sa kansa a makaranta, har ma malamai su ta mamaki
akwai wanda zaka ga in dai babansa zai zo wallahi ba zai zo ba. Wata mas'ala ta taso ta makaranta a ce ana neman baban, wallahi sai dai mas'alar har ta kai ƙarshe. In kora dan za ku yi dawa ba shi yake son karatun ba, dan ne ma yance yake son makaranta. Shi yasa a matsayin ku na masu da'awa, masu tarbiyya, sai kuna kula da irin wannan. Akwai wanda in kuka matsa wai sai babansa ko babarsa ko iyayensa, to wallahi tallahi za yi asararsa, ba zai karatu ba, kuma zai zama wa mutane damuwa. Akalla ku taimake shi tunda ya kawo kansa, ku ilmantar da shi. In har kun fahimci iyayen irin waɗannan rukunin ne, to ku rabu da su kawai, ku zama ku da iyayen. Yanzu baban da yau ɗansa irin wannan ta'addancin shi ne kuma bayan ɗan ya girma baya kula shi, baya masa kaza, to wannan shi ne kuma yake ƙorafin cewa ɗansa baya masa biyayya. Musamman a yi sa'a ɗan ya zama wani, shi ne zai zauna, duk inda ya zauna yana zagin ɗan, ya sa kuma al'umma ta dinga zagin sa, saboda ƙila ba a san me irin ta'addancin ko illar da yawa ɗan ba. Ko kwanan baya ina zaton an ji wani labari ina jin na wani da wata mata da ina jin a gidan rediyon, a cikin kafofin watsa labaran nan akwai gidan rediyon da aka fara bada labarin, wasu sun ji. To duk irin wayannan akwai su, ina fata an gane. Wa qala Abu al-Aswad ad-Du'ali li abna'i, Abu Aswad ad-Du'ali shine wata rana ya ce wa ƴaƴansa, wa qad ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran, lalle na kyautata muku sigaran kuna yara, wa kibaran na kyautata muku kuna manya, wa qabala an tuladu kai tun kan ku zo duniya ma na kyautata muku. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina, suka ce to ya abba mun san dai ka kyautata mana muna yara, kuma har girman mu ma kana kyautata mana, to abinda mu kuma ya daure mana kai, wani irin kyautatawa kai mana kafin ma a haife mu, qabala an nulada kafin a haife mu. Qala yace ikhtartu lakum min al-ummahat, na zaba muku iyaye mata, mallata subuna biha, irin wadda ba za a zage ku a aibata ku da ita ba. Ce wannan shine ihsanin da nayi muku tun kan a haife ku, ihsanin da zaka yi wa danka tun kan ka haife shi, ka zaba masa uwa ta gari, ka zaba masa uwa ta gari. Amma wani abun takeici na wasu daga cikin masu auren, sai ga ganagartattu amma saboda su ba kimtsatsu ne, ba ballagaza bace ita, ba mai sakin jiki bace ga maza, ba mai siyar da mutuncinta bace, sai ganta ga tanan ta dade a ƙasa, bata yi aure ba, kullun tana sanye da hijabin ta har ƙasa, amma waccan ifritun minal jinnin kowa ido yana kanta, tayi kwailin, tayi ta kode saboda ɗan duniya ce, amma sai ga irin su suna ta yin aure. Kamar wannan yana kashi wato gwiwa ga waɗanda suka biyo layin nagarta kenan. Duk wanda ya tashi, ko su masu dan kan gado a addinin, duk wanda ya tashi sai ga shi ma mai kyau, mai kaza yake kallo. Ga nagartattun amma kila ta rasa haske bakace, ko kyanta ba wani na zo a gani bane, amma fa akwai nagarta, akwai kyan zuciya, amma sai ga mutane sun kauce sun kyawuranta. To ka sani danka yana bin ka wannan bashin na ka zaba masa uwa ta gari. Wa anshada ar-rayyashi hadha al-ma'na fi hadha al-bayt, shi yasa ar-rayyashi ya rera wata waka wadda take kunshe da wannan ma'anar na zaba wa ƴaƴa uwa ta gari. Yake ta wa awwalu ihsani ilaykum takhayyuri limajidatil a'raq ibadin afafuha, yace wa awwalu ihsani, a cikin baitin yake ta farkon kyautatawar da nayi ilaykum zuwa gare ku ku iyayana, takhayyuri limajidatil a'raq, zaba muku nagartacciyar uwa da nayi, shine majidatul a'raq ay fadilatun, wato zaba muku mafificiya mai nagarta, badin afafuha, wanda kame wata da mutuncinta ba boye yake ba, kowa ya san kamammiya ce, kowa ya san babu wani wanda cikin mutanen da suke fasikai ko ashararai ko mutanen banza samari na wannan zamanin da wani zai iya taba cewa ya je wajenta ya keɓanta da ita, yayi wani abu da bai kamata da ita ba, bata da bakin lamba, bata da tabo ko kada, duk wanda yake bibiyar ƴaƴan mutane ya bata, to shi ya san wannan wannan alaka ta banza bata taba hada shi da ita ba bajin afafuwa duk nagartatta ta riga ta fito fili ta bayyana an san ba mutuniyar banza bace yace to wannan shine farkon ihsani na da nayi muku na zabar muku irin wannan uwar ka zabi uwar da di gayu sun gama da ita sai ka tau kana ta kombo gaye ya fashe da dariya baba ta kama duk sun riga sun yi kaza haka dole ne mutane su zamanto ala basiratin auren nan shari'a ce so dole a dinga kula da irin waɗannan abubuwan wata kwa macalar za ka ga wallahi rashin bin wannan shi yasa in aure ya kacame ko aka ji wani kwadan a cikin aure ba za ka yi mamaki ba saboda ta malam bahaushe tsintacciyar mage mata mage azzaujatu to haka ita ma mata tabahatu anir rajul salih ita ma fita ta bincike fa tai ta sacin har sai ta dace da nagartaccen namiji tai sacin ba wai shi kadai aka ce ita sacin ba ita ma tai ta sacin har Allah ta'ala ya hada ta da wanda yake ar rajul salih wa kama anna zawja yabhathu an zawjati salihah kaman yanda namiji aka ce ya bincike dan ya dace da mace ta gari fa kadhalika al mar'atu haka ita ma mace takhtaru zawj as salih takhtaru az zawja salih tazaba wa kanta miji na gari an abi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga abi hurayra Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iya idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda kuka yadda da addininsa kuka kuma yadda da halayensa yazo neman auren yarku yazo neman auren kanwarka ko yar uwar ka ko yar uwar ko yar dan uwanka to fa zawujuhu ku aura masa wannan shine abin da ake duba illa tafalu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ard shikenan fitina za ta faru a ban kasa wa fasadun arid da kuma barnar da Allah ne kada ya san iya fadin ta wannan hadithin hadithi ne wanda yake Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 1085 hadithin Abi Hatim al-Muzani wa qala hadha hadithun hasanun gharib Imam Tirmidhi yace kuma wannan hadithin hasanun gharibun wa Abu Hatim al-Muzani lahu suhba shi wannan Abu Hatim al-Muzani din sahabi ne wala yu'rafu lahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadha al-hadith sai dai banda wannan hadisin ba a san shi da wani hadisi da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ma sahabi ne amma yana cikin sahabban da banda wannan hadisin ba a san wani hadisi da ya ruwaito ba wa auradahu abu daud fil marasil imam abu daud a cikin al-marasil ya kawo wannan hadisin hadisi na 224 fa huwa indahu tabi'i amma shi a wajen imam abu daud Abu Hatim al-Muzani tabi'i ne ai Abu Hatim al-Muzani Abu Hatim al-Muzani shi a wajen Imam Abu Dawud tabi'i ne walil hadith shahidun min hadith Abi Huraira amma hadithin yana da wani hadithin da zai zama shaida akan ingancin sa daga Abi Huraira da lafazin idza khataba ilaykum man tardawna dinahu idan wanda kuka aminta da addinin sa ya nemi auren yarku ko yar uwarku wa khuluquhu kuka yadda da dabi'unsa mutumin kirki ne fa zawujuhu ku aura masa wannan abin da ake so a duba kenan addini dabi'u illa taf'alu in ku ba ku yi haka ba in ya zamanto ma'auninku na ku bawo mutum aure ba addini bane ba kyawawan halaye bane takun fitnatun fil ard shikenan fitina za ta faru a ban kasa wa fasadun arid da kuma barnar da Allah ne kada ya san iya fadin ta Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadithin hadisi na 1084 haka Ibn Majah hadisi na 1967 kafin mu yi gaba akwai rakam na 2 da muka tsallake can baya ko hadisi na farko da muka karanta cewa ala ukhbirukum bi khairi ma yakanizuhu almar almar'atu as-saliha mun ce hadithin yazo al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak mujalladi na 2 shafi na 363 hadisi na 3281 hadithin ibn abbas ba mu karanta wannan ba ko wancan rakam na farko kenan rakam na 2 kuma ibn majah ya fitar da shi hadisi na 1968 hadithin aisha da lafazin takhayyaru linudafikum ku zaba wa maniyinku ku yi zabe inda za ku sanya maniyinku wankihul akfa ku auri irinku in haka yadda kai nagartacce ne to dubi nagartacciya ka aura wannan combination yayi kyau at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna kuma lit-tayyibat na fata an gane da haka in ka tashi aure duba wadda take tayi daidai da kai shine akfa wankihu ilaihim sannan irin wa'annan irin kudin in sun zo neman aure wajen ku ku aura musu shine wankihu ilaihim wannan hadisi ne sahihi sannan wa warada bi lafazin yazo da wani lafazin wanzur fi ayyi nisabin tad'a waladak ka duba a wace dangantaka ne zaka sanya danka a wace dangantaka a cikin wani family zaka so danka kai kuma ya fito fa innal irqa dassas domin sufofin nan ga da su ake akhrajahu al-qudai fi musnad ash-shihab mujalladi na 1 shafi na 370 hadisi na 638 hadisin ibnu umar radiyallahu anhuma sannan ka duba kashful khafa mujalladi na 1 shafi na ainihin wato a shafi na 358 hadisi na 960 ko sannan wannan hadithin as-saffarini ya fassara shi fi gizail albab yace ma'anarsa annar rajula idza tazawwaja mimman batin salihin jaa alwaladu yushbihu ahla az-zawja wa akasihi saffarini sai ya fassara maka wannan hadithin sai yace yanda mas'alar take a cikin littafin sa gizail albab sai yace mutum idan yayi aure da ya tashi aure sai ya auri mace mimman batin salihin da ta taso a gida nagartacce ja alwaladu to dan sa da zai haifa wannan dan zai zo yushbihu ahla zauja zai dinga kamanceceniya da ahalin wannan matar da ya auro wa akasuhu kuma akasin haka in ya auro daga gidan da yake marar nagarta to akasin haka shi zai bayyana nagarta rashin nagarta ne zai bayyana ga yayan da zai haifa ولهذا نرى أن الأساس المتين الذي بني عليه الاختيار بين الزوجين الدين والخلق ولهذا دوانا نرى زامغة شوى أن الأساس المتين أشي توبلي ميكرفي كو توشي ميكرفي الذي بني عليه الاختيار واند أكنس أشي جنزابي bayin zaujai ne tsakanin ma'aurata addini wal khuluq shine addini da halaye wannan shine tubali mai karfi da aka dora ko aka gina zaban mace ko mace ta zabi miji to an gina shine akan addini wal khuluq fa huwa yuhaqqiqu tarbiyata sahihata lil aulad wannan in ka bi wannan zabin to shine zai tabbatar da ingantacciyar tarbiya ga yaya wa yustahabbu yana da kyau idza dakhala alaiha lailatul zawaj yanzu an dauka cewa ka bi wannan shawarwarin da aka baka ka zabi nagartacciyar mace da ta fito daga nagartaccen gida masha Allah har ma abun ya kai ga an yi aure ka aure ta gashi ta tare a gidanka to sai malai yace an so mustahabbi ne idan ka tare ka shiga dakin amaryarka a daren tariya an ya kula an goye ce اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت علي ويضع يده على رأسها ويصلي معها ركعتين أنسو مجيتي يا الله إني أسألك من خيرها إنا روكوانك الهير ونن بيور الله وخير ما جبلت عليه دا الهير أبند أكهل تشيت أكنسا ويضع يده سيكما يدورها ننسى على رأسها أكن مكر قد أكنتا yayi wannan addu'ar wa yusalli ma'aha rak'atayn, sannan sai salla raka'a biyu tare da ita. Wannan hadithin hadithi ne wanda yake Al-Hakim ya fitar da shi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 2 shafi na 202 hadithi na 2757 daga Abdullah ibn Umar qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace idza afada ahadukum al-jariya aw al-mar'a aw ad-dabba, idan ɗayan ku Allah yace muke shi ya samu wata fa'ida, ma'ana ya fa'idantu da samun baiwa ko samun mace ko samun abun hawa, falyakhudh bi nas, yace to ya rike makwarkwadar abun hawan, in abun hawa ne sai ya dafa sirdin ko kuma ya dafa sitiyari, sannan kuma in mace ce ya dafa makwarkwadar kanta, in baiwa ce ma haka, wal yad'u bil baraka, ya roki Allah albarkar wannan baiwar ko matar da ya samu ko kuma abun hawan, wal yaqul, kuma yace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alai, ya Allah ina roƙonka alherin wannan matar ko kuma alherin wannan abun hawan da kuma alherin da aka halice shi da shi, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alai, ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mata da kuma sharrin abin da aka halice ta akai, wa sahahu Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya inganta wannan, wa wafaqahu adh-Dhahabi, Imam adh-Dhahabi ya wafaqa masa, haka Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadithin hadithi na 2160, Ibn Majah hadithi na 1918 da kuma 2252, Imam al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra mujalladi na 7 shafi na 147 hadithi na 1038 da kuma hadithi na 1039. Abu na uku, ana gaya mana hanyoyin da suke taimakawa wajen samun nagartattun ƴaƴa ko samun tarbiyyar yara. Yanzu mun ji na farko kai ka zama nagari, na biyu ka zabi mata ta gari, to na uku kuma dhikrusmullahi indal jima, mutun kada ya manta duk lokacin da zai yi ibadar aure da matarsa, to kada ya manta da ambatan Allah a lokacin da zai kusanci iyali. Wa min al-asbab allati tu'inu 'ala al-wusul ila al-walad as-salih, yana daga cikin hanyoyin da suke taimakawa zuwa ga samun da nagari, addu'a, yin addu'a indal jima'a, lokacin saduwar aure. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace law anna ahadakum, ina ma dai a ce ɗayanku, ko inda za a ce ɗayanku, idza ata ahlahu, idan ya zai kewa iyalinsa, qala, zai ce bismillah, allahumma jannibna shaytana wajannibi shaytana ma razaqatana, ina ma dai a ce ɗayanku duk sanda yazo ya kusanci iyali ko yazo kwanciyar aure da iyalinsa, ina ma zai ambaci wannan, yace bismillah da sunan Allah, allahumma jannibna shaytan, ya Allah ka nesantar da mu shaitan, wa jannibi shaitana ma razaqatana, ka kuma nesantar da shaitan daga abin da ka azurta mu. Fa qudiya bainahuma waladun, sai Allah ya hukunta samun da a wannan saduwar auren, lam yadurruhu, to shaitan ba zai cutar da shi ba. Muttafaqun alai, wannan hadithin Bukhari da Muslim sun fitar da shi. Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 141, Imam Muslim hadithi na 1434 da hadithi na 116 kai. Imam Abu Dawud hadithi na 2161, Imam Tirmidhi hadithi na 1092, Ibn Majah hadithi na 1919 duk sun ruwaito wannan hadithin. Wa fi riwayat al-Bukhari, a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari, lam yadurruhu shaytanun abadan, shaydan ba zai iya cutar da wannan dan ba da aka yi addu'an nan lokacin ainin saduwar aurensa, saduwar aure da iyalinsa da mahaifiyarsa, to shaydan ba zai cutar da shi ba abadan har abada. Kenan dukkan wa'anda ƴaƴan da kaga shaydan yana ta wujuji da su, yana ta wujujjiga su, sun addabi kowa, to akwai possibility cewa iyayen sun yi gaba gadi basu yi addu'an nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wajen kusantar junan su, shi yasa kuma shaytan ya samu nasibi ko ya samu rabo wajen dan da aka haifa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 5565 da kuma hadisi na 5388 da hadisi na 7396, Imam Muslim hadisi na 1434 da kuma hadisi na 116, Imam Abu Dawud hadisi na 2061. Ka koma cikin Fathul Bari sharhin Bukhari na Ibn Hajar mujalladi na 9 shafi na 285 zuwa 286 da hadisi na 5565. Ikhtilaful ulama fi ta'ayini ad-darari, to malamai sun yi sabani game da cutarwar da shedan aka ce yana wada. Fi ta'ayini ad-darar, wajen ayyana wace irin cutarwa. An ce in an karanta wannan addu'ar shedan ba zai cutar da dan da za a haifa ba, to wani irin cutarwa ne? Lam yadurruhu shaytanun abadan, da aka ce shedan ba zai cutar da wannan dan ba har abada. Na ɗaya suka ce annahu la yusallatu alaihi shaytan, Allah ba zai dora shedan akan wannan dan ba, min ajali barakatit tasmiya, saboda albarkar sunan Allah da aka ambata. Da aka shedan Allah ba zai dora shedan akan wannan mutum ba. An gane ko? Ma'ana shedan ba zai yi galaba da nasara akan wannan dan ba. Wasu malama haka suka fassara lam yadurruhu shaytanun abada. Nabi suka ce annahu la yusri'uhu shaytan, shaytan ba zai iya kada shi ba. Lalle shaytan zai dinga zuwa kuma zai kama shi da kokawa, amma ba zai iya kada shi ba. Wannan shine wata fassara da wasu malaman suka ce. Na uku suka ce anna shaytana la yadurruhu fi badanihi, shaytan ba zai cutar da shi ba a jikin sa. Ba za a zo kuma daga baya a yi ta fama da shi ko a yi ta fama da ita wajen yin ruƙuya, aljanu da shaidanu sun shiga jikinta. A shaidan ba zai iya cutar da wannan ɗan ko ƴar ba a jikinta. Na huɗu, amma bunu da ƙiƙul id, amma Al-Hafiz ibnu da ƙiƙul id fa yaqulu, shi yana cewa ya hatamilu Allah ya durrahu fi dinihi aidan, hadithin zai iya daukar kuma shedan ba zai iya cutar da shi ba addininsa. Kaga san ba cutarwa da tafi cutarwar addini. To shedan koda ya cutar da shi al'amuran yau da kullun, al'amuran rayuwa, koda ya iya samun damar taba jikinsa, to amma ba zai iya cutar da shi ba addininsa. Fa yaqulu Dawudi, malam Ad-Dawudi sai yake cewa ma'ana lam yadurruhu ai lam yuftinhu, shaydan ba zai iya fitinar wannan dan ba, an dinihi ya raba shi da addini, ila al-kufr ya maida shi kafirci. Walaysa al-muradu ismatu an al-ma'asiya, ba wai ana nufin tsare shi daga saban Allah ba. In akai haka ya zama ma'asumi kenan. Ma'ana za a iya samun wannan dan ko in ya taso wata rana a ganshi ya aikata saban Allah, amma abinda shedan ba zai iya samun dama ba, saboda addu'an nan da aka yi shine shedan ba zai iya raba shi da addini ba. Wal maqasudu, ka koma Fathul Bari na Ibn Hajar mujalladi na 9 shafi na 285 zuwa 286 hadisi na 5565. Wal maqasudu, abinda dai ake nufi a nan cewa in an yi wannan addu'ar shedan ba zai cutar da dan da za a haifa ba, abinda ake nufi annallaha, Allah madaukakin sarki, ya hafazu hazal maulud, zai tsare wannan jaririn ko wannan dan da aka haifa, min massi shaytan, daga shafar shedan, wa azahu, da cutarwar shedan, bi barakati hazal zikiri, saboda albarkar wannan zikirin, wannan addu'ar, allazi arshada ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da al'umma su izuwa gare ta. To ina ganin wa min al-umuri allati laha silatun bi sihhatil auladi wa tarbiyatihim mulahazatul umm, sai mu shiga wannan gabar. Ina ganin lokacin yayi ko taura minti daya. To ina ganin wannan gabar sai mu tsaya akan ta, dan mun shige ta kuma zai zama mun kwana a daji ko binda muka karanta ya zama daidai. Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.